وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ عبر تفسير القرآن مجرما a wannan rana ta 7 ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau muna 24 ga watan 6 shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratul nisa ala rama ko zaka tuna mana inda muka fana
bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima
jiya mun karanta alqur'ani mai girma ya bayyana mana cewa Yahudawa da suke alfahari cewa sun kashe Annabi Isa Almasihu ba gaskiya suka faɗa ba. Qur'ani yace ba su kashe shi ba, ba su gice shi ba. Sai dai an rikitar da su ne ko? Mun yi magana akan ruwayoyi da suka zo a musulunci suka bayyana hakikanin lamarin da ya faru. Bayan abin ya faru ne mutane suka kasu kashe uku wasu suka ce Annabi Isa Allah ne ya sauko da kansa ya zauna cikin mutane na gurgurdan lokaci daga baya kuma ya tashi sama wayannan su ake cewa Yaqubiya wasu ga cewa ba Allah ne yazo ba ya turo dan shi ne dan yazo ya zauna gurgurdan wani lokaci sannan ubangiji ya dauke dan sa wayansu ake cewa annasduriya to daga nan sai musulmai suka ce a Allah ya turo annabin sa ne yahuda suka shirye ta'addanci kan annabin Allah ya tsallakar da annabin kuma ya dauke shi wadannan sune musulmai to daga baya wadancan kashi guda biyu suka yaki musulmai wato har ya zama da an share wannan karantarwa ta musulunci shi yasa addinin nasara kawai sai suka tashi akan cewa ko dai Allah ne ko dai dan Allah ne ina fatan gane wannan to bari mu ji yaya bible ya bada labarin kashi annabi Isa da dauke shi akwai bambance bambance da aka samu a zakanin linjiloli da ake da su akan yadda labarin hadisa ta kasance amma labarin da kiristoci suka fi gamsuwa da shi suke ga ma'anarsa ta fi fitowa karara shine labarin da Luka ya bayar a cikin linjilarsa ina fata an gane wannan abin da Luka yake faɗa a cikin linjilarsa shine annabi Isa alaihi salam bayan yana wa'azi yana da'awa karshe yahudawa suka shirya suna so su kashe shi aka hada kai tsakanin malaman gargajiya na yahudawa da masarauta a wannan lokacin da zauna gari banza akan ya za a kashe annabi Isa to amma matsala daya ta taka musu birki shine me muta wani mataki mutanen gari za su dauka yin suka kashe shi saboda kullun da rana yakan zo haikal wato kaman cocin yahudawa ce a lokacin a wurin yake yini wajen botar yahudawa ne a nan yake yin wa'azi kuma jama'a sukan taro suna sauraron wa'azin sa to in sun ce za su kashe shi a wurin ba zai yi ba za a samu rigima idan dare kuma annabi Isa yakan gudu ya bar cikin gari ya je ya hau kan wani dutse da ake cewa Jabalul Zaitun a cikin wannan dutse yake kwana saboda haka yahudawa sun dauki lokaci mai tsawo suna neman daidai ina za su rutsa da shi su yi kwantar bauna su kashe shi amma ba su samu dama ba to sai shedan ya shiga jikin daya daga cikin almajiran annabi Isa guda 12 inji bible wanda ake cewa yahuza shi wannan yahuza sai je ya hadu da waɗannan malaman yahudawa da suke so a yi ta'addanci kan annabi Isa da malumansu na gargajiya ya ce shi zai shirya musu yadda har za su samu isa kan annabi Isa su kashe shi suka ce to babu matsala idan kai mana wannan mu kuma za mu biya ka za mu baka dirhami 30 na azurfa a madadin wannan to yanzu an yarjejeniya tsakanin yahuza da su waɗannan da suke so su kashe wa su kashe Yesu almasihu to yahuza yana nan yana ta jiran yaushe za a samu dama damar da ba ta samu ba har ranar da suke yin biki wanda a ka'ida a wannan rana suka yi yanke-yanke suka shirya wa juna liyafa ta cin abinci domin girmamawa to da wannan rana ta zo sai shi annabi Isa sai ya magana da almajiransa ya ce ina so ku je ku shirya min inda zan yi liyafa tare da ku domin ya tare a dutse a nan yake kwana sai suka ce to ina ne za mu je mu shirya maka liyafa sai ya ce musu ku tafi cikin gari idan kuna tafiya cikin gari za ku haɗu da wani mutum yana ɗauke da salka ta ruwa to ku yi ta bin mutumin a baya duk gidan da mutumin ya shiga to ku yi sallama mai gidan ya fito in ya fito ku ce masa malaminmu ya ce ka shirya mana wurin da zai ci abincin liyafa tare da mu ya ce zai kai ku wani babban ɗaki da aka yi wa shimfiɗa to nan take biyu daga cikin almajiran annabi Isa inji bible suka kamo hanya suka shigo cikin gari wato su ne da Bitrus da Yohana Bitrus da Yohana suna shiga cikin gari ko suka haɗu da wani mutum da salka ta ruwa ƙarshe suka ci gaba da bin shi yana tafiya suka ga ya shiga wani gida da ya shiga gidan sai suka je bakin gidan suka yi sallama mai gidan ya fito suka isar masa da saƙon Yesu nan take kuma yake su wani daki babba wanda aka yi shimfida yace to nan ne inda za ku yi liyafar abinci saboda haka suka koma suka kira annabi Isa da sauran almajirai aka zo aka zauna cikin wannan daki domin cin abinci a lokacin ne sai shi wato Yesu almasihu sai yake fadawa almajiransa nayi marmarin in shirya mana wannan liyafa ta cin abinci ne domin ina sanar da ku daga yau ba za mu kada cin abinci tare da ku ba ni zan koma zuwa ga mulkin Ubangiji sannan sai ya dauko wani tsumi a cikin kofi sai ya basu yace ga wannan kular da ba tsakanin ku amma ni bazan sha ba bazan kara shan wani abun sha ba sai na koma wajen Ubangiji na sannan ya dauko gurasa ya kakkarya ya mika musu yace wannan gurasa da nake baku naman jiki na ne wanda zan sadaukar da shi saboda ku sannan ya sake dauko wani abu a cikin kofi ya sake mika musu yace wannan jini na ne da zan yadda a zubar da shi saboda cetan ku sai yace amma abin da zai baku mamaki wanda za a hada kai da shi a kashe ni yanzu haka yana nan cikin mu tare da mu tare da shi muke cin abinci a lokacin hankalin su ya tashi suka bukaci ya nuna musu wane ne amma dai bai nuna musu ba yace musu amma dai mutumin muna tare da shi a halin yanzu sai suka ce to idan ka tafi ka bar mu wa zai zama shugaba a cikin mu sai suka ce sai yace musu shugabannin duniya su ne ake bambanta tsakanin shugaba da mabiya ku ba haka nake so ku zama ba ina so bayan na koma wajen Ubangiji na da ku shugabanni da waɗanda ake shugabanta ina so ku zama daidai kuma ina so wanda zai zama jagoran ku shine wanda yake muku hidima to a wannan lokaci sai Bitrus yake da shi ni na bada rayuwata idan kurkuku zaka je tare da ni za a je idan mutuwa zaka yi tare da ni za a mutu sai Yesu ya kalle shi yace masa zaka yi mamaki kamin zakara ya kuka sai kai musu cewa ma baka sanni ba gaba ɗaya sau uku bayan ya gama musu waɗannan jawabai sannan ya sake fita tare da almajiransa suka sake komawa kan dutse wannan duka labari ne da Luka ya bayar a cikin injilansa da suka koma kan dutse sai ya ce to ku ku tsaya nan gurin ku ci gaba da yin addu'a domin babbar fitina ce da jarabawa za ta zo saboda ku kada ku shiga ciki sai shi ya koma gefe ya ci gaba ya durƙusa akan gwiwoyinsa a lokacin ya ci gaba da yin addu'a ya daga hannu yayi ta addu'a yayi ta addu'a yayi ta addu'a har sai da ya zama zufa tana diga a jikinsa amma zufa sai kace jini take diga a ƙasa a wannan lokaci bayan ya dauko lokaci yana addu'a sai ya saki dawa wajen almajiran nasa da yazo sai ya samu suna bacci bacci ya kwashe su sai ya tada su yace yanzu ba lokacin bacci bane lokaci ne da za ku yi addu'a saboda jarabawa da ke tinkarar mu kada ya zama kuma ta shafe ku to suna cikin wannan dutse a daidai wannan lokaci wanda lokaci ne da daddare sai ga shi wancan Yahuza ya ɗebo tawagar Yahudawa an ɗebo dakaru da makamai domin a zo a kashe wa domin a zo a kashe annabi Isa to kamin su shigo Yahuza ya faɗa wa tawagar da ya zo da ita ku ba ku san shi ba amma akwai alamar da zan nuna muku sai ku gane shi ne sai ku kama shi shine zan kama hannunsa in sumbaci hannunsa duk wanda kuka gana sumbaci hannunsa a cikin waɗannan mutane da suke zaune to shine Yesu ku kama shi ku kashe shi to a lokacin ne sai ya ƙara so yana isuwa ya kama hannun abin nan Yesu almasihu ya sumbace shi a hannu a lokacin sai shi annabi Isa ya ce da shi ka zo ka tabbatar da cin amanar da ka shirya yana faɗin wannan magana sai ga waɗannan dakaru da maluman Yahudawa sun shigo wurin nan take almajiran Yesu kowa ya miƙe tsaye zara takobi bayan sun zara takuba za su ja daga sai ya ce da su a'a ban umarce ku da ku yaƙi ba saboda kada ku ƙara faɗa da matsalar amma kami an kara ɗaya daga cikinsu ya dubi jagoran wato Yahudawa da suka zo ya kai mai sara da takobi inda ya sare masa kunne kunnen ya faɗi ƙasa Yesu ya sake ɗauko kunnen ya sake liƙa mashi kayi shi to bayan ya lika masa kayan sai yace to ban umurce ku da ku yaki ba sai kalli yahudawa yace da su ai mun dade muna haduwa da ku a wajen bauta ina wa'azi amma ba ku iya taba ni ba yanzu da ku ga har kun samu dama kun dauko makamai har kun zo inda nake to lokacin da ubangiji zai hukuncin sa ne yayi to a lokacin almajira annabi isa duka suka gudu suka watse su kuma waɗannan mutane sai suka kama yesu wato suka nufi cikin gari da shi ba wanda ya bi sawu sai bitrus shine wanda ya bi sawu daga nesa domin ya ga abin da zai faru da suka tafi da shi ba su burki da shi ba sai wurin bauta inda jama'a suka taru a lokacin ne suka kama shi suka daure shi suka kuma lulluɓe masa kansa suka daure masa idanu suka rinka dukan sa suna cewa ai kana da mu'jiza sai ka tsallakar da kanka sai wani ya dake shi ya dake shi ya ce ba kana da mu'jiza ba ga da wane ne ya dake ka a halin yanzu haka suka rinka dukan sa suna masa wulakanci suna masa dariya shi wato Bitrus da ya karaso wurin sai ya shiga cikin masu hidima a wurin bautar domin ba a san shi ba kuma da dare ne akwai duhun dare to can sai aka kunna fitila aka kunna wuta da aka yi sai wata mata ta kalli Bitrus sai ta gane shi sai ta ce ai wannan almajirin Yesu almasihu ne a hada da shi nan take miƙe ce ƙarya kike yi ni ban san shi ba ba can an jima kadan wani sai ya ƙara kallon sa sai ya ƙara gane shi sai ya ƙara cewa wannan yana tare da mutumin nan da aka kamo ya sake miƙawa ya rantsa ya ce shi bai san Yesu ba bayan kamar awa daya sai wani ya sake ganin shi sai ya ce wannan na san shi yana tare da Yesu a lokacin sai ya miƙe kama fada yana rantsuwa shi bai san Yesu ba daidai wannan lokaci sai ji zakara yayi kuka a daidai lokacin an kwancewa shi Yesu idanunsa sai waiwaiwa kalli Bitrus sai Bitrus ya tuna da maganar da Yesu ya gaya masa dazu cewa kamin zakara yayi kuka zai yi musun cewa ma bai san shi ba har sau nawa har sau uku sai gane wannan magana ce ta tabbata nan take hankalinsa ya tashi ya fashe da kuka ya bar wurin shi kuma wato Yesu aka ci gaba da dukan shi daga nan ne Yahuda sanda aka iso an bashi abin da aka yi masa alƙawari dirhami guda 30 shi ma sai hankalinsa ya tashi sai ya dawo malaman Yahudawa da dirhamominsu ya ce ga kuɗin ku kusa a coci ni bana da bukata sai suka ce a'a ai shi wannan kuɗin kuɗin jini ne aka baka saboda aka coci ba za ta yi amfani da wannan kuɗin ba daga nan Yahuda ya fita daga cikin mutane ba a ƙara ganin shi ba labarin da Bible ya bayar shine ya je wani wuri ya rataye kansa to a lokacin ne malaman Yahudawa suka tasa shi Yesu a gaba suka ce kai ne almasihu dan Allah yace idan na faɗa muku ansar ma ba yadda za ku yi da ni ba idan na ƙaryata ma ba yadda za ku yi da ni ba sannan in na kira ku ba za ku ansa ba in na buƙaci ku sake ni ba za ku sake ni ba saboda haka babu buƙata in gaya muku ko ni waye to haka dai suka ci gaba da daure shi har gari ya waye washe gari suka dauke shi aka kai shi gaban hakimi suka ce ga wannan shine Yesu wato sarkin Yahudawa wanda ya nada kansa sarkin Yahudawa wanda yazo yana rudar da al'umma yana yaudar jahilai yana cewa shi annabi ne kuma yana hana talakawa su rinka biyan haraji da jangali saboda haka abinda muke so a tsire shi a gishiye shi sai shi ma ya tambaye shi yace na hada ka da girman Allah kai ne Yesu sai yace kai dai ka fadi haka ni ban ce baka ni ne Yesu ba kai ne almasihu yace kai dai kai ka fadi haka ni ban ce baka ni ne almasihu ba sai mutumin ya kalle su hakimi yace to wannan mutumi ban ga laifin da ya aikata ba saboda haka ban ga dalilin da za a kashe shi ba sai dai a samu wani hukunci da ba a masa mutane suka tsaya cewa lalle sai a kashe shi yace to matsalar ta girma bari in tura ta zuwa Urushalim Urushalima wajen sarki daga nan hakimi ya dauka maganar ya tura can shi kuma sarki a Urushalima dama yana jin labarin Yesu bai taba ganin shi ba ana zuwa yace ku kawo mun shi in gan shi dan ban taba ganin shi ba da aka zo da shi gaban sa yace kai ne Yesu almasihu yace kai dai ka fadi haka ni ban ce maka ni ne Yesu almasihu ba sarki dai ya tambaya ya gagara samu wadatacce ansa yace a sake dawo hakimi yayi abin da ya ga ya dace da aka dawo da shi wajen hakimi mutane suka sake taruwa yace to na ga ya muku cewa mutumin nan bai kamata a kashe shi ba gaya an kai shi gaban sarki sarki ma bai ce a kashe shi ba ku bada dama yau da ma ta yi daidai da ranar da ya kamata mu saki fursuna
mu masa wani hukunci mu sake shi amma sai mutane suka ce ba su yadda ba idan za ma a saki fursuna to akwai mutumin da aka kama aka daure saboda wata fitina da aka yi cikin gari shi wannan mutumin a kwance shi a sake shi amma shi wannan Yesu Almasihu dole a gice shi daga nan yace to tunda abin da yake so muku kenan na amince ga ya ku je ku gice shi a lokacin suka kama shi suna duka tare da wasu masu laifi guda biyu sannan suka yi masa rawani na ciyawa mai kaya suka sa mashi a kansa sannan suka kora shi da wani yana hura kaho domin jama'a su gane za a gice wani domin su zo su taru su kallo haka aka fita da shi bayan gari aka yi taro cincilindo anan ne aka gice su su uku shi yana tsakiya ɗaya mai laifin na gefensa na dama ɗaya mai laifin na gefensa na hagu kamin su gice shi sun samu katako suka masa alama ta cross sannan suka kwantar da shi a cikin katakon suka bubbuga kusa a jikin hannunsa sai ta huda ta kama jikin katakon nan ma suka bubbuga kusoshi a jikin hannunsa sai da ya kama katakon suka hada kafafunsa suka sa kusoshi suka buga a jikin katakon da ke miƙe suka samu kusa suka buga a kirjinsa sai da ta huda ta kama itacen a baya sannan suka daga shi sama suka kafe wannan itace aka bashi gice a jikin wato wannan itace jama'ar gari suka zo suka taru suna cewa a ba ka ce kai annabin Allah bane ka tsallakar da kanka ai ka ce idan za a kashe ka Iliya zai zo ya tafi tare da kai to ina Iliyan yake ya zo ya dauke ka ya tafi tare da kai mana yana wannan wuri a giciye wato sai aka ga wani duhu ya zo ya lulluɓe garin gaba daya ba mai ganin ko tafin hannunsa sai aka ji shi yayi ƙara yayi ihu yana cewa ya ubangiji me yasa ka tabar da ni daga nan sai haske ya sake dawowa can sai aka sake jin yayi wata ƙara to daga nan ne ya zama ya mutu amma yana giciye a jikin wannan katako to bayan ya mutu to waɗanda ke wurin sai suka fara cewa kai mutumin nan fa daga cikin annabin Allah ne wai sai aka samu wani mutum da ake cewa Yusuf sai ya zo ya roƙe na su a bashi gawar to sai aka amince aka bashi gawar ya sauko da itacen ya ciccire kusoshin ya dauki gawar ya je ya samu kabari da babu komai a ciki ya saka ya kawo babban dutse ya dora akan wannan kabari ya rufe to sai malaman Yahudawa suka hadu suna tattaunawa sai suka ce to mutumin nan fa ya ba da labarin cewa in ya mutu zai tashi akwai bukatar mu tura sojoji su je su yi gadin kabarin ka almajiran su zo su dauke shi da daddare su zo su yi mutane ƙarya su ce ya tashi su rudi jahilai karshe bannar da muke tsoro wacce tafi da girma ya zama ta biyo daga baya sai aka turo sojoji suka zo suka kewaye bakin wannan kabari inda aka sa dutse suna gadi an yi wannan abu a ranar Juma'a da yamma washe gari ranar Asabar to ranar Lahadi da safe akwai mata da suka yi imani da shi Yesu Almasihu sai zama sun ɗebi turare da sauran abubuwa na girmamawa za su je wajen wannan kabari a cikinsu akwai wata mata da ake cewa Maryam wato Almujallajiya tare da wata mata ita ma da take da suna irin nata ana ce mata Maryam da wata mata da ake cewa Hannatu da suka iso bakin wannan kabari wai sai suka ji an yi wata irin girgizar kasa sai ga wani mutum ya sauko daga sama mala'ika Jibrilu ne amma a cikin sifar matashi yana haske kaman walƙiya tufafin shi yana yin kyalli wato sai ka ce kankara daga zuwan shi sai ya janye wannan dutse da aka rufe kabarin Yesu Almasihu da shi sai ya zauna akan dutsen sai ya ce kun zo ku kawo ziyara ne wa Yesu Almasihu ai shi ya riga ya tashi sama kun ga kabarin sa babu komai a ciki to daga nan ne hankalin su ya tashi suka tsorita wayannan mata suka dawo cikin gari suna bada labari sojoji da ke wurin suka je suka leka kabari suka ga babu kowa a ciki daga nan labari ya yadu cewa Yesu Almasihu ya tashi zuwa ina ya tashi zuwa sama dama ya bada labari idan ya mutu bayan kwana uku zai tashi sama kamar yadda annabi Yunus ya yi kwana uku a cikin cikin kifi to shi ma kwana uku kawai zai yi a cikin kabari sai ya tashi zuwa ina sai ya tashi zuwa sama to wannan shine tashin Yesu Almasihu wato zuwa sama daga nan labari ya ci gaba da yaduwa har almajiran annabi Isa suka ji labari Bitrus da kansa ya zo ya duba ya ga cewa kabarin babu komai a ciki sai likafani shi ya riga ya tashi ya koma ya faɗa wa sauran almajiran cewa babu shakka Yesu ya tashi to daga nan akwai wasu guda biyu cikin almajiran annabi Isa za su je Urushalima suna tafiya kan hanya suna taɗi sai suka haɗu da wani mutum basu gane mutumin ba ashe annabi Isa din ne sai dai ya canja kama yadda ba za su iya gane shi ba sai suna ta tadin cewa Yesu ya tashi yace labarin ne kuke suka ce kai ba dan garin nan bane yace ni dan garin nan ne sai suke cewa ai kaji abin da ya faru amma yau labari ya tabbata cewa ya tashi daga nan sai ya ci gaba da yi musu wa'azi su da suka iso garin su sai yace shi zai wuce suka ce a dare yayi ya tsaya ya kwana da aka zo za a ci abinci sai ya dauko waina sai ya kakkar yayi basu yayi addu'a yana yin addu'a sai suka gane cewa ashe Yesu ne sai Allah ya bude musu idanu sai suka ga ashe Yesu almasihu ne suka ce ashe dama kai ne yace ai dama ni ne ai na fada muku cewa bayan an kashe ni zan sake me zan sake tashi wayannan mutane guda biyu bayan ya tashi sai suka sake dawa suka ba sauran almajiran annabi Isa labari suna cikin labarin sai ga wani haske ya sauko tsakiyar su sai suka ga Yesu ne ya sake saukowa da suka ga shi sai suka tsorita sun dauka fatalwa ce yace a ni din ne dai wanda kuka sani suka ce muna tsoro kada kai ka zama fatalwa ne yace ku dubi hannuna ga inda aka kafa mun kusoshi gashi ku kalli kafafuna ni din ne dai na sake tashi na sake saukowa basu yadda ba yace to ku kawo mun abinci in ci ai fatalwa ba ta cin abinci sai suka kawo masa kifi da zuma suka ga ya ci ya sha zuma sai suka yadda ba fatalwa bace lalle wane ne lalle Yesu almasihu ne da kanshi to daga nan ya ci gaba da yi musu wa'azi ya ba su sakonni sannan ya koma gefe daga nan wani haske ya sauko sai ya sake tashi cikin sararin samaniya daga nan ba su sake ganin shi ba wannan shine labarin kashe Yesu almasihu da kuma tashi shi sama wanda wato ainihin Bible ya bayar to kaga idan kika li wannan labari akwai alamomin tambaya da yawa ciki alamar tambaya na farko shine waɗanda suka zo za su kama Yesu sun san shi ba su san shi ba wani mutum guda ne yace duk wanda kuka gana sun banci hannunsa to shine kenan waɗanda suka ce sun kamo shi sun kashe shi ma ba su ma san Yesu din ba ina ba ta fahimci wannan kenan wannan yana iya nuna tunda ba san shi a fuska ba suna iya kama wanda ba shi ba ya zama shine wanda aka kashe aka gicciye kamar yadda ne kamar yadda alqur'ani mai girma ya ainihin ba da labari sannan abu na biyu almajiran annabi Isa an ce duka sun watsi a daidai wannan lokaci shi ma Yahuza bayan ya sumbanci hannun Yesu shi ma ya jaya jiki ya bar wurin sai suka zo suka kama wanda suka kama to kenan wanda suka kama tana yiwa ya zama wanda Allah madaukin sarki ya jefa masa siffar annabi Isa a cikin almajiran shine wanda suka kamo tunda su ko sanin shi a fuska ma basu yi ba alama tambaya ta farko kenan alama tambaya ta biyu da aka zo da shi wato a nan inda wato coci wurin bauta jama'a duka sun taru nan Yesu yake zama kullun yayi wa'azi da rana amma ya zama ba su iya gane shi ba har sai da suka tambaye shi kai ne Yesu almasihu yace musu in na faɗa muku ma ko ni wane ne ba yadda za ku yi ba in na ce ma ku sake ni ba saki na za ku yi ba wannan magana ta yi kama da Yesu ne yake faɗa ta ta yi kama da mutumin da ke faɗin wannan magana ba Yesu ba ne amma in ya gaya musu ni ba Yesu ba ne za su sake shi ba za su sake shi ba shi yasa ya ce musu in na faɗa muku ma ko ni wane ne ba yadda za ku yi ba sannan in na kira ku ba ansawa za ku yi ba sannan in na ce ku sake ni ma ba ni ba ba saki na za ku yi ba sannan da aka kai shi gaban hakimi hakimi ya ce na haɗa ka da girman Allah kai ne Yesu almasihu sai ya ce kai ne dai ka faɗi haka kai ne dai kai me ka faɗi haka bai ansa ba bai yadda cewa shi ne wa ba bai ce musu shi ne Yesu ba ya ce kai dai yanzu kai kake faɗin cewa ni ne Yesu da aka ɗauke shi aka kai shi gaban sarki sarki ma bai san shi ba sarki ya ce dama ina so in gan shi ban taɓa ganin shi ba da aka kawo sarki ya sake tambaye shi kai ne Yesu almasihu sai ce a kai ne kace ni ne Yesu almasihu ni kan ban ce maka ni ne Yesu almasihu ba wannan fa labarin da waye bayar labarin da ainihin Bible ya bayar kenan Qur'ani yayi gaskiya da yace malahum bihi min ilmin illa tibaa az-zann wa ma qataluhu yaqina su karantar su ba su da wani ilimi akan ma Yesu shi din ne ko ba shi din bane zato kawai suke bi babu wani yaqini da suke da shi akan cewa suka kashe akan cewa Yesu almasihu shi ne wanda suka wato ainihin kashe sannan bayan wannan lokacin da aka dauko shi sanda aka zo ana dukan shi babban almajirin sa Bitrus aka ce kai almajirin wannan mutumin ne yace a ni ba almajirin shi bane ban ma san shi ba a kaida bible yesu yace duk mutumin da ya nuna bai sanni ba a cikin jama'a to ni kuma zan nuna masa ban san shi ba idan mun je gaban ubangiji na wannan kuma shine babban jigon almajirin annabi isa zai yi annabi isa da gaske ne yace ban san shi ba
ba zai yi ba
sannan ya fada wa yesu idan zaka mutu tare da ni za a mutu idan zaka je kurkuku tare da ni za a je na kurkuku amma sai gashi ana dukan yesu aka ce ka san shi kuna tare da shi yace ba na tare da shi ban san shi ba har ya rantse kuma ya san wannan hukunci alama ce take nuna Bitrus ya san wannan mutumi da ake duka ba waye ba ba yesu bane wanda Allah ya jefa wa sama ta yesu ne aka kamo aka taho tare da shi shi yasa yayin intarin cewa ya inkari cewa shi ba almajirinsa bane duk da cewa ya san Yesu ya ce duk wanda ya inkari na a cikin jama'a ni kuma zan yi inkarin sa a ranar lahira idan an je gaban ubangiji na zan ce ni ma ban san shi ba wannan ma shaida ce ta Bitrus da take nuna cewa ya san mutumin nan da ake duka ba wane ne ba ba Yesu bane ba annabi Isa bane sannan lokacin da aka je aka gicciye shi sai ya ce ya ubangiji na me yasa ka taba da ni ya faɗa da yaransu ela ela lima shabaktani ubangiji ubangiji me yasa ka taɓar da ni yanzu annabin Allah za a zo za a kashe shi shahada zai iya faɗa wa Allah ya ce wa Allah me yasa ka taɓar da ni ba zai iya faɗa wa Allah me yasa ka taɓar da ni ba wannan ma ya ƙara nuna cewa wato wannan mutumin da aka gicciye ba shine yaso almasihu ba ina fata an gane wannan sannan alamar tambaya har yanzu ta gaba Annabi Isa ya ce bayan mutuwata bayan kwana uku zan tashi kamar yadda Annabi Yunus yayi kwana uku a cikin cikin kifi rayuwar shi aka gicciye shi ranar Juma'a da yamma washe gari Asabar washe gari Lahadi kwana nawa kenan kwana biyu ne da safi aka bude kabarin aka samu baya ciki alamun ma wata kila tun jiya da dare yayi ya tashi kenan wannan yayi daidai da maganar da Yesu ya faɗa har yanzu ita ma wannan bata yi daidai da maganar da Yesu ya faɗa ba sannan shi karan kansa Luka din a wani wurin a cikin jawabansa sai yake cewa kamin a gicciye Yesu ya hau kan dutse yana yin addu'a mu kuma muna gefe muna kallon sa sai muka ga fuskar sa ta canja ya koma da wata kama daban ba irin yadda kama halittar sa ta da take ba tufafin sa ma ya canja kama sannan sai muka ga wasu mutane guda biyu ɗaya Annabi Musa ne ɗaya Iliya sun zo suna tare da shi daga nan sai wani gajimare ya zo ya musu inuwa sai bacci ya kwashe mu daidai sanda za mu farka daga wannan bacci wato Annabi Isa ya riga ya canja daga kamar da yake da ita tada kenan su kansu a Bible din sun ba da tabbacin cewa Annabi Isa an canja kamar sa kamin lokacin da za a je a yi me kamin lokacin da za a je a gicciye shi wannan ya nuna ba shine wanda aka gicciye ba wanda aka sawa kamasa shine wanda aka yi me shine wanda aka wato ainihin gicciye shi wannan ne dalilin da yasa alqur'ani mai girma yace hatta su kristoci sun yi ta gwara kansu ne ba su da wani tabbaci ba su da wani yaqini duka zato ne zaton wane da wane ya ji zato ga wane ya ji zato ga wane alinjila yohana kan yace ai lokacin da yeso ma ya gangaro bayan an canja masa kama Yahudawa suka ce masa yazo ya same su ya ce wa kuke nema suka ce Yesu ya ce ni ne Yesu din suka ce a ƙarya ne ba kai ne Yesu ba saboda an canja masa me saboda an canja masa kama kenan su karan kansu da suka hadu da Yesu sanda yake cikin kamar da aka canja masa sun ƙaryata cewa ba shi ne Yesu ba suka je suka kama wanda suke ganin shi ne Yesu suka je suka gicciye shi kenan labarai idan ka hada su gaba daya za ka gane cewa ba su bada wani yaqini ba labari na yaqini shine labarin da alqur'ani mai girma ya bayar da wa'ancin ruwayoyi da suka zo da wannan tabbaci Allah ta'ala ya samu dace kuma labarin qur'ani shine wanda ya girma annabi Isa shine ya mutunta annabi Isa labarin da suka bayar a bible kusan wulakanta annabi Isa yi da mai da shi baya da nuna har yayi ihu yana raki mutuwa yana Allah ya wofantar da shi gashi yanzu ya bashi a hannun abokan gaba za su yi me za su ainihin kace shi Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki yace barrafa'ahu Allahu ilayhi ba haka lamarin yake ba Allah ya dauki annabi Isa zuwa gare shi ya aka dauki annabi Isa malamai sun ce da gangar jikinsa da ruhin sa Allah madaukin sarki ya dauke shi zaka yi mamaki Allah ya ce wa kana Allahu azizan hakima Allah mabuwayi ne babu abin da zai gagare shi sannan hakima mai hikima ne Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da ramma
wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida
Allah madaukin sarki ya ce wa in min ahli alkitabi babu wani daga cikin ahlul kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi face sai yayi imani da shi kafin mutuwarsa ba wani daga cikin ahlul kitabi eh wa in min ahlul kitabi illa la yu'minanna bihi face sai yayi imani da shi qabla mautihi gabanin mutuwarsa face sai yayi imani da shi shiwa qabla mautihi kafin mutuwarsa mutuwarsa shiwa an ga tambayoyin guda biyu to anan gurin malamai su yi magana guda uku magana ta farko in min ahlil kitabi babu wanda daga cikin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi face sai yayi imani da annabi isa sai yayi imani da ba annabi isa qabla mautihi kafin mutuwarsa
annabi isa
qabla mautihi kafin mutuwarwa kafin mutuwarsa mutuwarsa shi annabi isa shi annabi isa kafin ya mutu to babu wani a cikin ahlil kitabi face sai ya imani da annabi Isa kamin annabi Isa yi me ya mutu da wannan fasara ya nuna annabi Isa yanzu bai mutu ba ko akwai ahlul kitabi da basu imani da annabi Isa ba ko babu su akwai su to kenan bai mutu ba ubangiji ya dauke shi zai sake saukowa to idan ya sake saukowa kowanne cikin ahlul kitabi zai imani a wannan lokaci kamar yadda yazo a hadisi Allah zai halakar da dukkan addinai duk duniya za a zama addini kwara ɗaya tallin talaki da shi shine al-islam banda islam babu wani addini a duniya saboda haka duk wani ahlul kitabi zai imani da wa da annabi isa a wannan lokaci a lokacin da annabi isa zai sauko kuma shine zai kashe dujjal hadisi ya inganta a cikin sahihul bukhari sannan ya inganta a cikin sahihul muslim hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi biyadihi la yushkanna an yanzila fikum ibnu maryam hakaman adalan fayaqatulu ad-dajjala fayaqatulu ad-dajjala wa yaksuru as-saliba wa fayaqatulu al-kinzira wa yaksuru as-saliba wa yad'u al-jizya wa yafidu al-mal hatta la yaqbaluhu ahadun hatta takuna as-sajdatu al-wahidatu khairan lahu min ad-dunya wa ma fiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsa da ubangijin da raina yake hannunsa ya kusa annabi Isa ya sauka a cikin ku zai sauka ba a matsayin annabi ba zai sauka a matsayin hakaman mai hukunci adalan sannan mai adalci ba zai sauka ne a matsayin mai annabi ba zai zama sauka ne a matsayin mai hukunci ko mai adalci kenan zai karfafa shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna girman annabi mu da har za a sake turo wani annabi domin ya kara jaddada shari'a sa an gane idan yazo fayaksuru salim zai karya cross cross da kristoci ke daurawa zai karya shi yace wannan bai da asali bid'a ce ruwa kirkiro bayan tafiya ta a kaura shi gaba daya ba ka kara ganin cross a duniya daga wannan lokaci waya katulul kinzir sannan zai kashe alade za a kaura aladu daga bayan kasa waya ba'ul jizya abin da yasa ake karban jizya saboda akwai musulmai akwai wa akwai kafirai to a lokacin ba wanda zai wani addini sai musulunci akwai bukatan karban jizya to ita ma jizya daga lokacin aikin ta ya kare wa yafidul mal kuma a lokacin dukiya za ta yawaita a cikin al'umma hatta la yaqbaluhu ahadun har sai ka dauko miliyan 10 ka ba mutum kyauta ya ce a rike kayan ka banda bukata ni ma ina da ita ahuda ko ba ahuda ba kudi zai yarwatu har ya zama da ka ba mutum kudi ba kai gwanin da ba in ga bashi ba zai ce bai so shine hatta la yaqbaluhu ahad sai ya zama ba wanda zaka ba kudi ya karba duk jarba kudi na dake har sai ya kai matsayin da sujada guda daya a wajen musulmi ta fi duniya da abin da ke cikin ta in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ya nuna annabi Isa zai sake saukowa idan ya sauko kuma duka ahlul kitabi za su yi me za su yi imani da shi an ji kauli na daya kauli na biyu wa in min ahlul kitabi babu wanda daga cikin ahlul kitabi illa la yu'minu annabihi face zai yi imani da annabi Isa qabla mautihi kamin shi ahlul kitabin ya mutu kamin shi wa ahlul kitabin ya mutu ita ba wannan fassaran tayi daidai da wasu hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace babu wata rai da za a zare ta face sai Allah ya nuna mata gidanta da za ta koma zuwa gare shi aljanna ne za ta je ko wuta za ta tafi a wani hadisin manzon Allah yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqahu duk wanda yake son haduwa da Allah Allah ma yana son haduwa da shi wanda bai san haduwa da Allah Allah bai san haduwa da shi sahabbai suka ce ya rasulullahi kulluna yakrahul maut sahabbai suka ce ya manzon Allah to ai kowa cikin mu bai san mutuwa to kenan Allah bai san haduwa da mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba haka bane yayin da bawa za a zare masa rai za a nuna masa akan gaskiya yake ko akan bata yake wuta zai tafi ko aljanna zai tafi idan aljanna zai tafi sai ya ji ba abin da yake so kamar ya koma zuwa ga Allah to Allah shi ma sai ya ce ina maraba da kai idan ya gane wuta zai tafi sai ya ji babu abin da baya so kamar haduwa da Allah Allah ya ce ni ma ban san haduwa da kai kuma dole sai ka zo ka tafi wuta to kenan kowanne daga cikin ahlul kitabi kamin ya mutu sai Allah ya gwada masa cewa annabi Isa annabin Allah ne ba dan Allah bane ba Allah bane bawan Allah ne sai ya gane matsayin annabi Isa amma lokacin ko ya tuba tubar ba za ta yi masa amfani ba domin ya riga ya kawo matsayi na gargara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yaqbalu tawbata abdin ma lam yugargir Allah yana karban tuban bawa matukar bawan bai kai mataki na me ba mataki na gargara ba ina fata an fahimci wannan kenan wannan yana nuna duk ahlul kitabi kamin ya mutu sai ya gane abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na matsayin annabi Isa shine gaskiya ina fata an gane wannan zai gane hakikarin addini sai dai a lokacin ko ya ce zai tuba tubar ba ta da amfani wannan ita ce fassara ta biyu da malamai suke fassara ta uku wa in min ahlil kitabi babu wani daga cikin ahlil kitabi illa la yu'minu annabihi face sai ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikin ahlil kitabi wannan fassara ta dan yi kama da wancan fassarar ma'ana sai ya gane abin da annabi ya zo da shi menene gaskiya ne qabla mautihi kamin shi ahlul kitabi ya mutu ina fata an gane wannan wannan ita ce fassara guda uku da malamai suka yi amma ibnu jarir at-tabari ya rinjaye da wancan fassara ta farko cewa wa min ahlil kitabi illa la yu'minu annabihi qabla mautihi ba wanda daga cikin ahlul kitabi face sai yayi imani da annabi Isa kamin annabi Isa ya mutu bayan annabi Isa ya ainihin wato sauko kuma daga cikin abin da ke karfafa wannan fassara shine kirar ubay ibn ka'ab shi ya karanta da wa in min ahlil kitabi illa la yu'minu annabihi qabla mautihim babu wanda daga cikin ahlil kitabi face sai yayi imani da annabi Isa kamin su mutu kenan wanda zai mutu shine ahlil kitabin wannan fassara ita ce fassara Abdullahi dan Abbas da wasu da dama daga cikin magabata shi yasa maluma da dama suka rinjayar da wato wannan fassarar Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce wa yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama kuma yakunu alaihim shahida annabi Isa zai zama mai shaida akan wato ahlul kitabi domin kowace al'umma annabi su ne zai bada shaida akan su kamar yadda Allah ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin
fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida
Abdullahi dan Mas'ud ya taba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta mu alqur'ani mai girma Abdullahi dan Mas'ud ya ce ya rasulullahi karanta maka qur'ani bayan kai aka saukar qur'anin manzon Allah ya ce ina so in ji qur'ani daga bakin wani na kaji matsayin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana so wani yana karanta alqur'ani mai girma shi kuma yana me shi kuma yana saurarawa Abdullahi dan Mas'ud sai kawo suratul nisa yana karanta har yi sukan wannan aya da Allah ya karanta mana fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidi wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida Abdullahi dan Mas'ud yana isuwa kan wannan ayar sai ji manzon Allah yana taba shi yana cewa hazbuka ibn Mas'ud hazbuka ibn Mas'ud ya ishe kake ya kai dan Mas'ud dakata kake ya kai dan Mas'ud yace da na koyo na kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa idza ainahu tadrifani sai naga idanun manzon Allah suna fararar da hawaye a daidai wannan lokaci me ayar ta fada da har yasa manzon Allah yake kuka Allah yace fa kaifa ya lamarin yake idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin idan ranar tashin alkiyama kowace al'umma muka zo mata da annabin ta wanda zai bada shaida akan ta waji'na bika ala ha'ula'i shahida kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka zo da kai domin ka bada shaida akan wannan al'ummar ta ka annabi sai yake ganin kaman har kiyama ta tsaya ga mun nan an zo da mu an kira shi domin ya bada shaida akan mu a gaban Allah shine waje na bika ala haula shahida to fa kaifa idza ji ila min kulli ummatin bi shahidin cewa kowanne annabi shi zai bada shaida akan al'ummarsa shi yasa nan qur'ani sai ce wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida ranar tashin alqiyama annabi isa zai zama mai bada shaida akan al'ummarsa yaya shaida za ta zama wacce annabi isa zai bayar Allah rama ita ce Allah ya faɗa a cikin suratul maida iz qala Allahu ya isa ibn maryama anta qulta lin nasi
wa in qala Allahu ya isa ibn maryama anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummi أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ
نعم
قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَقُولُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا
عنه
ذلك الفوز العظيم
قيامة تاتي يا أبنجيزي يا كيمو شفيلين القيامة الله أكبر أروك شين الله زي ما قال على النبي إيسا وإذ قال الله يا إيسا ابن مريم الله زي يا كي إيسا ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله كي نكشي ومتاني سريكيكا كي دمائي سيركا كزما أبن بوتا قدابيو كما باين الله كي كشي وكرسوشي سريكيكا أمت أين بوتا سريك مهي سيركا أمت أين بوتا كي كساسو وعيكي تنبيا النبي إيسا عليه السلام عيكي تنبيا ببار ما جانا مي النبي إيسا ذي شي قال سبحانك كجون الى لدبي قال بودا باشي زي سبحانك قرشي يتبتا غريك يا الله ما يكون لي ان اقول ما ليس لي به اي كو كدان بي داشي ا غارين ان فدي ابن لا سان بند حقي اكن شي با ان شي ابوتا مو ان شي ني ابو بوتا ني نا عيسى اي بو زي ويو تو يزو غا وند بي كاي النبي عيسى با انا بوتا مش annabi sai annabi ne ko ba annabi bane yana cikin ulul azmi min rusul ko bai shehu abdul qadir annabi ne shehu tijani annabi ne in yasi annabi isa yana cikin ulul azmi min rusul ko bai cikin Shehu Abdul Qadir Jilani yana cikin azumin nan rusul Shehu Tijani yana cikin azumin nan rusul In yasi yana cikin azumin nan rusul to yanzu kai da kake bautawa In yasi ko akwai wanda yake sunan shi ma Abdul Inya shi ba bawan Allah bane bawan Inya wallahi akwai yan bid'a da suka yi taro in ayi abu ba ce hoki Allahu akbar to wallahi ba ta kaba da ayi wani abu sai a ce in ya wannan shine madadin Allahu yanzu kuga annabin Allah wanda yake cikin ulul azmi min rusul Allah ya tsare shi a gaban kiyama a ranar tashin alkiyama yana ce masa anta qulta linnasi takizuni wa ummi ilahaini min dunillah shi kuma yana cewa subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ya Allah ban kai ba ina ne ina fadin wannan magana ya zan yi irin wannan bambar baya ubangiji ya zan yi wannan katobara in ce ni ma abun bauta ne na isa ban kai ba ya Allah kai lahira da kallo Allah ka sheda mun fara Allah ka sheda mun gaya musu ko sun yi aiki da shi ko ba su yi ba ya Allah ka sheda mun fita haƙi mun gaya musu ba wani abun bauta banda Allah madaukakin sa yace in kuntu qultu ya Allah in har na fara yi faga da alinta kafin ya Allah in dai na taba fada duk wanda aka rike shi a matsayin abun bauta sai an bai wannan tambaya idan Allah ya taimake ka ba kai ka sasu ba su ne da rashin hankalin da zaka yi sai ka ba da ansa irin ta Annabi Isa kace ba mu muka sasu ba ke za ko azumi kai sai mun ja kunne mun ce ku yi hattara da shirka tana iya kiwaye ta dawo wai ta zo wajen wa'azi a tashi wa'azi kai na sai kokarin dole sai ka gaisa da malami ladan wa Allah yace zai baka dan kafin furmutso ka gaisa da shi ladan wa zaka samu abin da ke da amfani ya aiki da karantarwa da malami ya maka in ba haka ba da haka shirka ke lalabawa sai ka dauka in ka gaisa da malamin kamar akwai wata lada da zaka samu ko wata falala ko wani karin daraja alhali zero zaka samu ba abin da zaka samu me zaka samu ranna mun tashi daga wajen wa'azi a wani wuri aka a wajen tafsiri ne ana tafsirin dare wata shekara mun zo ayi tafsiri an tashi wani aka furmutso wani ya furmutso ya furmutso ya zuro hannu ya shafa rigata yace alhamdulillah ni kan na shafa rigarsa nawa na kalle shi nace kai aikin banza ka shafa tsumma yo ba tsumma ya shafa ba yo da zanin mataka ka shafa ma da baka fi samun dama dama ba Allah duk yadda kake ji Allah rabbana yana koro aya Qur'ani daga shafa rigarsa kare ka safa sanin amarya wata kila tan sai ka dan samu ridan tubarraki tubarraki amma riga alaman ba da ka shafa ba abin da zaka samu shi yasa kullum muke fada Allah ka shaida mu ce wani ya bauta mana ba Allah ka shaida mu ce wani ya wuce gona da iri wajen yabon mu ba Allah ka shaida mu taba ce wani ya kai mu matsayin da Allah kai ka saba mu kai wannan matsayin ba Allah ka shaida mu taba fada ba kuma mun gaya muku ku rike Qur'ani ku rike Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yan bid'a nan da haka suka dari har aka yi matsayin da shehu zai tofar da yawu a rinka kokuwa ana wani shafawa wai shehu in yana alwala wai sai an sa kwano an tare ya gama jika fasansa a cikin kwano wai sai kana daraja za a baka ka kurba ta kare ka je ka kamu da ciwon typhoid a banza wallahi daga sharuwan alwala shehu kare ka shafiwa wuta kare ka shame ba wai faro ba rufewa wuta wallahi ka shafi ka sharuwan alwala shehu wai taka da haka mutane suka bi aka lalatar da su aka mai da su bayi wani yana faɗa mana a Zaria lokacin da irin wa'annan abin nan waliyan marasa rijista wani ya je wai a masallaci ya sallah tabarmar masallacin haka aka rinka kokowa ana ya gana shi tabarmar masallaci duk tabarmi masallaci tabarmar kaba duk cinye ta akai tabarmar markaba in ta bushe ko akuya ba ta ci amma sai ga mutum an bayar da shi daraja saboda kai ta akuya ba ana yaga tabarmar kaba wai shehu ya saka tabarma wai shehu ya saka tabarma ana kokowa ana gurgura yanzu abun harda abun ma ya gama lalacewa wai hadda ƴaƴan shehu ne wai kawai sai a ce wata sayyada ta taho daga Nijar wai ai babanta wani shehu ne a Nijar wai ita komai tace sayyada a zo ana kokowa ana faman shafa motar ta wai ne na shafa motar sayyada yana wallahi na gama lafiya kai da banza da wafi da ma aure matsiya ce kai da ma shi sauki ba wai sayyada sayyada gidan wa wai ta ma raba aljanna take wai ta ma sayyada ce yanzu kwanan nan wani ya turo mun a waya wata yarinya ta bullo a nan Niger wai kai Annabi Muhammad shi ba ku taba ji ba yanzu haka yana da shi a cikin hansa dina ana rama ma yake yana da shi wai yar Annabi Muhammad ce ita wai ana hira da ita ba dan jarida na hira da ita waɗanda sun ka ƙareta su bari in mun tai lahira a wajen babana annabi zai taba ta musu da ni ya taita wata yi wata baƙaƙirin da ita ina ta ko tukunya bata fita baƙaƙirin da ita ko fatiha bata iya ba ta zo tana karanta fatiha bata iya fatiha ba ta zo tana karanta rabbana atina bata iya ba tana son ta karanta allahumma hadina fi man hadaita bata iya ba wayar annabi ce ita wai yanzu kuma ana fira da mata sun taru layi ake wai ana bata kuɗi wai tana musu addu'a wai tana cewa alhamdulillah ta toha mana cikin ruwa kuma mun sha da sha mun ka gane cewa lallai a matsayinta na ƴa annabi buƙata biya ta kai wa hasiya da wannan sakarkin ne a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahin min dunillah kai ne ka fada wa mutane su rike ka a matsayin abun bauta ga annabi isa yana cewa ba shi yasa su ba annabi isa yana cewa me yana cewa ba shi yasa su ba shi umurce su ba Allah ka gafarta mana sai yake cewa Allah in kuntu qultuhu faqad alimta ya Allah in dai har ni ne na fada nace su bauta mun ya Allah ai ka sani ta'lamu ma fi nafsi ya Allah ka san abin da ke cikin raina wala alamu ma fi nafsi ba san abin da ke cikin ranka ba ya Allah innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne mafi sani dangane da abubuwan da suke boye sai yake cewa da su ma qultu lahum illa ma amartani ya Allah ban gaya wa mutane na komai ba face abin da ka umurce ni menene abin da ka umurce ni shine ani ibudullah rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na ubangiji wannan shine abin da annabi Isa ya faɗa kai kuma shikenan wai ka tsaya wai ka rike wani wanda an kasa daraja annabi Isa kashi miliyan bai da daraja kashi daya wata kila ba ka bi shi dama dama wajen Allah kai baka sani ba ku je ku karanta tarihin su wallahi ku je ku karanta tarihin su wallahi akwai wanda an rike shi abin bauta ka bi shi dama dama ka bi shi me dama dama a cikin su akwai wanda yake cewa bulitu bil banati bulitu bil banati wai Allah ya jarrabe shi da murƙushe ƴan mata ƙanana amma Allah ne ya jarrabe shi akwai wanda haddan fara ya taba yi ku riƙe Allah ku riƙe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kuka samu wannan to kun samu abin da zai tsinatar da ku duniya da lahira Allah ka gafarta mana shine ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbukum wa rabbukum yace wa kuntu alaihim shahidan ma duntu fihi ya Allah na zama mai shaida akan su sanda nake cikin su amma falan ma tawaffaitani ya Allah lokacin da ka karbi rayuwata kunta antar raqiba alaihim a lokacin kuma ni ban san komai ba kai ne ka zama mai lura akan su ya Allah wa anta ala kulli shay'in shahid ya Allah kai mai shaida ne a bisa dukan komai to a lokacin ne Allah zai yi magana ya ce haza yawmu yanfa'u sadiqina sidiqo wannan rana ta kiyama ita ce ranar da masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su Allah ka sa muna cikin wanda gaskiya mu za ta amfane mu a lahira a gare su akwai aljanna wacce ƙoramai ke gudana a ƙarƙashin ta kuma za su dawwama a ciki har abada har abada Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da falalar da Allah ya ba su wannan wato shine rabo mafi girma Allahumma ja'alna minal fa'izina fawzan azima subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh Sheikh Muhammad Kabir Harun da kuma ke nan da Allah ya rahama Ibrahim Suleiman Kano kuka jagorance mu daga bin da muka saura da fatan Allah ya saka da alkai insha Allah wa in anjima a gurin nan da bawul bayan sallar isha ne ina amfani da wannan dama da muke tun shi da wayar sama mai sai kuma mai dama ta gare da rubutu da addu'a akwai yan uwa masu bukatar addu'a wayar da suka aiko sai a sa su a cikin addu'a na malaka ta ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله من ربك ونك لا يملك الله سمع يأتي يا من مستوى الله سبحانه وتعالى ما جئت إليه معلوم أن كان الكلام كان سبب سلامنا Allah muna roƙon ka Allah ka saka mu da alkhairi Allah ka sai su da kai mu baki daya Allah ka sa jannata da zaman mu kuma Allah ka tabbatar da mu duka ka aiki da alqur'ani da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu zama lafiya da kuma walaliya Allah shugabannin ga da kafa ya gurin mu Allah ka dora su akan sawaba Allah ka azar su akan abin da za su amfana mu amfana ka saka amfana Allah ka dauke mu na masuwa da talauci da duniya da lahira Allah ka ba mu ruwa mai albarka Allah ka yaye mu na fanki ba mu da nina mai albarka yau mu da alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين